أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci, a wannan guri, a wannan masallaci mai albarka, masallacin Alhaji Muhammad Idimi wanda yake Maiduguri a jihar Borno. A wannan yammaci namu 5 ga watan Ramadan, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, wanda kuma yazo daidai da 4 ko ga watan tara shekarar miladiya ta 2008. Muna cikin tafsiri surat Yunus, a inda muka kwana akan aya ta 92. Kafin mu je ga karatun waɗannan ayoyi ko ayoyin da zamu karanta a yau, zamu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu. Akwai wani bawan Allah da ya rubuto tambayarsa a jiya, ya rubuto ta da Larabci, amma abinda yake faɗa yake cewa yana so a yi masa cikakken bayani dangane da tashi tsaye don girmama wanda yake shigowa ko wani babba da ya zo. Wannan matsala ce wacce take da nassi ƙarara a cikinta, batun tashi tsaye dan girmama wani matsala ce mai nassi. Duk kuma matsalar da take da nassi to ba ta da wahalar yanke hukunci a kanta. Matsalar da babu nassi karara ita ce wala Allah ijtihadi zai iya sassabawa a kai. Amma idan da nassi, to ko da an samu sabani, wasu sun ce kaza, wasu sun ce kaza, to janibin da yake da nassi shine janibin da yake yin rijaya da shi. Ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad da littafin Al-Adab Al-Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari da Sunan Tirmidhi da Abu Dawud da wasu daga cikin littattafan hadisai, hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala an, wata rana ya fito sai ya samu Abdullah ibn Amir da Abdullah ibn Zubair. Sai Abdullahi ibn Amir ya miƙe masa tsaye, Abdullahi ibn Zubair kuma sai bai tashi ba. Sai waɗanda suke tare da Muawiya suka ga cewa Abdullahi ibn Zubair bai kyauta ba, yaya ga shugaba khalifa ya fito, wasu sun tashi amma wani bai tashi ba. To shine sai Muawiya ya ce a su kyale shi. Ya ji Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu fin-nar, wanda duk yake so yake sha'awar mutane su miƙe tsaye don girmama shi, to wannan ya nemi mazaunin sa, masaukin sa a cikin wuta. Kaga wannan nassi ne karara, kuma hadisi ne sahihi wanda la gubara alai. Rijaluhu rijalu shaytain, babu yadda wata illa ko kaɗan. Ya zo da ruwayoyi daban-daban. Akwai lafazin da ya shi kansa Muawiya yake cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa man ahabba aw man sarrahu an yatamathala lahum rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu fin-nar, wanda duk yake son mutane su tashi tsaye yake farin ciki da haka, to ya nemi masaukin sa a wuta. Kaga wannan nassin yana nuna haramci, tunda aka ce a nemi masauki a wuta, ba za a ce wa mutum ya nemi masaukin shi a wuta ba sai idan ya aikata abin da ke haramu. Idan abin da ka aikata makaruhi ne, to ba a cewa ka nemi masaukin ka a wuta dan ka bar makaruhi ko ka aikata makaruhi. dan ka aikata makruhi ba cewa ka nemi saukin ka auta, wannan nafsi ne da yake nuna haramci. Waɗanda suke halatta abin suna yin hujja da hadisin Sa'ad ibn Mu'adh, lokacin da aka zo da shi kun san a ghazwatul Khandaq, ghazwatul Ahzab, wani kafiri ya harbe shi, aka ɗauko shi akan jakinsa, aka taho da shi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ibn Mu'adh shine sayyidul Aws, shine shugaban kabilar Aws. Da aka zo da shi akan jaki, Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hango shi sai yake cewa ɗan kabilarsa, qumu ila sayyidikum, qumu ila sayyidikum, ku tashi zuwa ga shugabanku. Ya tabbata a cikin Musnad na Imam Ahmad da kuma kitabun littafin al-adab al-mufrad na Imam al-Bukhari da Sunan al-Tirmidhi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su, qumu ila sayyidikum fa anzilu, qumu ila sayyidikum fa anzilu, ku tashi zuwa ga shugabanku, ku sauko da shi daga kan jakin da yake kai. Kaga wannan tashin ya sha bamban da wancan. Akwai al-qiyamu li rajul aw li shakhs, akwai kuma al-qiyamu ila shakhs. Shi yasa malamai suka bambanta tsakanin su. Ka iya tashi zuwa ga mutum ka tanyo shi, ka karbo abin da yake hannunsa, wannan duk ya halatta, shine al-qiyamu ila shakhs. Shi yasa Annabi yace ila sayyidikum, amma li sayyidikum, wasu suna karanta hadisin qumu li sayyidikum tare da cewa babu wata ruwaya da ta zo haka, babu inda ta zo da lamun qumu li sayyidikum, sai dai ila sayyidikum. To za mu ga duk inda aka tabbatar da al-qiyam, aka ce manzo Allah ya tashi, za ka ga tashi ne izuwa. Fatima yarsa idan ta zo ziyara gidansa yakan tashi ya taryo ta, ya qumu ilaiha, aka ce yakan tashi ya taryo ta ilaiha, amma ba ya qumu laha ba. Abinda ake sabani a kansa shine al-qiyamu lish-shakhsi wa laysa al-qiyamu ila ash-shakhs. Al-qiyamu lish-shakhs, al-qiyamu lish-shakhs, al-lamu inna lit-ta'zim, ka tashi domin ka gari mabashi. Ya tabbata a cikin Sunan at-Tirmidhi hadisin Anas dan Malik da salsala kikkiawa. Anas ibn Malik yana cewa lam yakun shakhsun ahabbu ru'yatan ilayhi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam walakin idha ra'awhu la yaqumuna lahu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidhalik. Anas dan Malik yake cewa babu wani mutum da sahabbai suke so kamar yadda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ba mutumin da sahabbai suke so irin yadda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma idan suka ganshi ba sa tashi suje, ba sa tashi tsaye tamdan sun ganshi. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidhalik, Allah sai ce saboda sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam baya sakaka. Kaga idan girmamawa ce, babu shakka, babu wanda ya cancanci a girmama shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don akwai waɗanda suke cewa ai ana tsayawa ilimin ne, idan malami ne ka tashi ka tsaya masa kam, to ka tsayawa ilimin ne, ba wai shi ka tsayawa ba. To idan ilimin ne, akwai wanda ya kai manzo Allah ilimi, ana a'lamukum billah, shi ce na fi ku sanin Allah ba. To amma duk da haka sahabbai ba sa tsayawa domin ainihin su girmama shi, saboda sun kula cewa baya son haka. Shi kenan ya kamata idan mutum malami ne ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, anan shi ma ya kyamaci abu, ya nuna musu cewa shi ma baya so, domin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbansa baya son abin da suke yi masa. To su kuma idan ya nuna musu baya so, ya kamata su taimaka masa, kada su riƙa tashi din, domin wani za su ce duk da baya so ya kamata dai mu tashi. A'a, Annabi yana cewa wala takunu auna lish-shaytani ala akhikum, kada ku taimaka wa shaytan a bisa dan uwanku. Wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan, ku taimaki juna ala albirri wattaqwa, akan abin da yake alkhairi ne, akan abin da yake taqwa ne, kada ku taimaka wa juna akan abin da yake al-ithmi, zunubi ne, wal-udwan, ketare iyaka ne, saboda haka tashi tsaye domin giro bashi a lokacin taimakawa shedan ne a kansa, kuma taimakekeniya ne a kan al'ismi wal udwan wanda Allah maɗaukakin sarki ya hana. Akwai kissar da الخطيب البغدادي يكاو تاريخ بغداد نجد ترجمة علي بن الجعد ليه لك تكيب معلمين مشهورين وترانا خليفة المتوكل بالله منسنشيني ونديتي مكاو أهل السنة أزام النزع باين ودن دا يقادا ودن دا سكا قباتيش لك تكين خليفة في الدولة العباسية عندك كم مأمون هزوا كم المعتسم هزوا كم الواثق بالله sun gallaza wa ahlus sunna da imamu ahmad da sauransu. To shi al-mutawakkil billah shine khalifan da ya taimaki ahlus sunna a zamanin sa, aka saki imamu ahmad kuma aka sakar wa sunna mara ta ci gaba da walwala. To wata rana ya kirawo waɗanda suke sai da gwalagwalai domin ya sai gwalagwalan su. To shikenan yana suna zaune a fada sai ya fito, da suka da ya fito duk sai aka miƙe tsaye sai Ali ibn al-Ja'd malamin hadisi ne babban mashahuri, yana da musnad, sunan shi musnad wa Ali ibn al-Ja'd. To sai ya kasance shi kadai bai tashi ba, da bai tashi ba mutane sai aka shiga gunaguni, yaya kowa ya tashi domin ya girmama khalifa, amma shi wannan malamin ya ki tashi, gashi kuma hajarsa ya kawo a tsaya. Sai bayan an gama gunaguni ya ce a kyale shi, daga baya sai ya ja shi gefe daya, shi khalifa al-mutawakkil ya ce da shi ya kai mun haka, kowa ya girmama ni, kai ka ki tashi. Shi ne sai ya ce masa, a na ki tashi ne saboda hadisin da na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa man ahabba an yatamathala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Saboda haka ni taimaka maka ne. Khalifa sai ya ji daɗi, don haka da ya zo ma sai ya masa cinikin gwalagwalai na dubunnan dinari. Mutane sai suka yi ta mamaki, yaya asa al'adab, kuma ma'a zalika an sai kayayyakinsa, gashi ya muna da ladabi, amma kuma an sai kayayyakinsa tare da cewa shi ba muna da ladabi yayi ba, ya taimaka wa khalifa ne, bai yi abin da zai jefa shi cikin wuta ba. Don haka wannan shi ne hukunci. Amma maganar cewa a iya tashi mutum a girmama shi saboda iliminsa da sauransu, wanda duk bai inganta ba, idan ma an samu wasu daga cikin malamai sun faɗa haka, to magana cewa take martuhiya, magana cewa take ba ta da rinjaye, domin raunin dalilin da ta dogara da shi. A nan kuma akwai hadisi wanda shi ma zai iya ƙarfafar jalibinmu, wanda yake cewa la taqumu kama yaqumu al-a'ajim yu'azzimu ba'dhum ba'dha, kada ku rika tashi kamar yadda ajamawa suke tashi suna girmama sashinsu. Wannan hadisi da'ifi ne, bai inganta ba, shi yasa ba za mu yi hujja da shi ba, ko da kuwa ya goyi bayan matsalar a bisa fahimtar da muka yi, kasancewarsa da'ifi ne za mu bar shi. Sannan kuma a cikin babin akwai a hadisai waɗanda suka inganta, wa fi sahihi wuniyatun an dha'if, idan aka samu sahihi to ya wadatar, ba a buƙatar kuma da'ifi. Saboda haka wannan ta ce matsalar tashi tsaye. Ibn Taymiyyah a cikin alfatawa, cikin wasu masail da ya faɗa, ke cewa to wani lokaci akan iya zuwa wani mawkifi, wani guri wanda kowa zai tashi ya girmama wani shugaba, idan kai kuma baka tashi ba to za ka gamu da gamanka, wato za a iya sa shugaban nan zai iya sa zabaniyansa su casa ka, ko a yi kurkuku da kai. Ibn Taymiyyah ya ce to a irin wannan yanayin sai ka tashi, inda ban kai ai rashin tashin kada ka taimaka masa ne, to shi kuma yana so har ma zai cutar da kai akan wannan, ya ce sai ka tashi tare da kai, ba ka son haka, ka tashi ɗin. Haka shi yake so, tashi ka abin nan, ka tsaya tsaye ɗin, wannan ingiza shi cikin wuta yake. Haka Ibn Taymiyyah yake faɗar wannan. Wannan shi ne batun tashi tsaye domin girmama wani. Mai tambayar ya sake tambaya, to idan ya kasance a masu tsayawa a bayan wani fa, ikan ban sani ba, a bayan akwai wani ko babu ban sani ba, to masu tsayawa na bayan mutum fa, to su ba idan tsayi wannan suna yin ta ne ta'ziman, suna yi ne dan girmamawa sun shiga ciki, idan kuma suna yi ne dan gadi akwai abin da ake ganin bukatar a yaka din saboda tsaro, in akwai bukatar haka din saboda tsaro, to kaga wannan ya fita daga cikin babin da muke magana a kansa. Muna maganar babin tsayuwa dan girmamawa, ba wai tsayuwa dan tsaro ba. Idan muka ga hadisin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, lokacin da ya salla a zaune, sahabbai suka yi salla a bayan sa a tsaye, suka yi salla a bayan sa a tsaye, da ya juyo yake cewa laqad kittum an taf'alu fi'l faris wa rum yaqumuna li mulukihim qiyaman wa hum julus, saura kiris ku yi irin aikin farisawa da rumawa, sarakunan suna zaune su kuma suna tsaye kekama kansu. Duba ba a cikin sallah ne, duk tsayuwar da ta sahabbai a sallah Allah suke yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya san haka, su ba kuma a ransu haka suke, dan Allah ne ya ce wa qumu lillahi qanitin, don haka wannan tsayuwar Allah suke yi wa. To amma saboda ta yi kama da tsayuwar ajim wato ajamawa ga sarakunan su, manzo Allah ya nuna cewa kada su yi, yace idan liban yayi sallah a tsaye su yi sallah a tsaye, idan ya salla a zaune su yi sallah a bayan su suma a zaune, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu. To kaga duk da cewa zuciyarsu ta yi nisa da batun ta'zim, amma duk da haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya hana su. Don haka ita kanta wannan tsayuwa idan ba larura ba ce, usuwa da aka hara hango, barinta shi ne ya fi alkhairi a kan yinta. Ina ga wannan za mu takaita akan wannan tambaya, ne so sai mu koma cikin tafsiri mu ci gaba da akan ayar da muka tsaya. A jiya mun tsaya akan aya ta 92, za mu tashi akan aya ta 93.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
نعم الله مدعوك سركي يا غايا من يد نهاية فرعون تكسج قال شلم رو فرعون. Mun tsaya akan ƙarshen ayar da ta yi mana bayani akan yadda Allah maɗaukakin sarki ya halaka Fir'auna a cikin teku, a inda muka yi bayani duk da cewa a lokaci ya ƙure mana ba mu samu mun karanta maganar shi Ibnu Arabi ba, wanda akwai buƙatar mai haka ɗin, yadda muka saba idan muka kawo magana mu ce to ga yadda maganar take, don kada a ɗauka ƙage muke yi. Shi Ibn Arabi ɗin nan kamar yadda muka ce wata ɗa'ifa, wata jama'a suna girmama shi ƙwarai da gaske, har suna masa laƙabi da Ash-Shaykhul Akbar. To idan aka ce Shaykhul Akbar, babba shehi babba wanda a wani lokaci ya yi da'awar shi ne Khatamul Awliya'i, aka ce ya faɗi wannan magana, wataƙila wanda ya saba jin sunansa yana kai kawo a kan harshen wasu malamai ya ji abin gingiringim. Anya ko wannan ba ƙage ba ne, ba ainihin ƙazafi ba ne aka yi masa, to ba ƙazafi ba ne aka yi masa. A cikin littafinsa Al-Futuhatul Makkiyya, gurare guda biyu, a farko-farkon littafin a babi na 62, inda yake maganar waɗanda suke Ubangiji ya halicce su domin wuta, ya zana sinfi guda hudu, ya ce akwai al-mutakabbiruna, masu girman kai waɗanda sun san gaskiya suka take suke bauta ma wani Allah ko ake bauta musu, a nan ya ce akwai Fir'auna a ciki. Sannan sinfi na biyu ya ce su ne mushrikai, sinfi na uku ya ce mu'attila, waɗanda kwata-kwata ba su yadda akwai Allah ba. Sannan sinfi na hudu ya ce munafukai, waɗanda suke nuna imani a zahirinsu amma a baɗin su kuma suna ɓoye kafirci. To kaga a nan ya je mu Fir'auna cikin wuta, to amma da tafiya ta yi tafiya a cikin wannan littafin Al-Futuhatul Makkiyya a can babi na 167, waccan magana ya yi ta a babi na 62, don haka bayan babi 100 don littafin Zatu yana faɗar makamat mataki-mataki da bawa zai yi ta takawa har ya kai mataki na yaƙini na fana'i, lokacin da zai ga cewa shi ma Allah abinda yake faɗa a cikin littafin kenan. To mataki ya zo babi na 167, a nan ne yake ƙarrara wannan aƙida, yake cewa lalle Allah lamma alima annahu qad tubi'a ala qattaba ala kulli qalbin muzhirin liljabarut walkibriya, yayin da Allah ya riga ya san cewa ya yi rufi a kan duk kowace zuciya ta wanda yake nuna girman kai da ƙasaita da ƙafafa. Wa anna fir'auna fi nafsihi azallul azilla, yace kuma Allah ya san fir'auna a zuciyarsa mafi kaskancin makaskanta ne, wato fir'auna a zuciyarsa yana jin shi makaskanci ne, a zahirinsa ne yake nuna jabaruci. Sai ya sa Allah ya umarci annabi Musa da Haruna alaihi salam, yace su yi masa mu'amala da tausayi da tausasawa saboda abinda yake cikin badaninsa na jin kaskanta. Wannan ina faɗa muku maganar Ibn al-Arabi bace ba tawo ba, suka ce yace a badaninsa yana jin shi kaskantacce ne, a zahirinsa ne yake nuna kasaita da isa. To sai Allah ya san badaninsa, sai ya ce wa Musa da Haruna, yace to ku yi masa mu'amala da rahama da tausasawa saboda badinin nan nasa da yake nuna kaskanci. Yace faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, ku gaya masa magana mai taushi wa la'alla ko ya wa'azantu ko ya ji tsoro. Ibn Arabi yace to kaga la'alla wa'asa, idan Allah ya amfani da ita to wajibi ne ta uku, tunda Allah ya ce la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, ashe kenan wajibi zai wa'azantu kuma zai ji tsoron Allah. Saboda haka yace sai lokacin da ya ga ya shiga wato cikin teku, hanyoyin tsira da sun yanke masa, ya ga ba mafita, babu matsira, to a wannan lokaci laja'a ila ma kana mustatiran fi batinihi, shikenan sai ya koma zuwa ga abin nan da yake koyi a cikin batininsa na kaskanci da bukatuwa zuwa ga Allah. Liyatahaqqaqa indal mu'minina wuqu'ur raja'i ilahi, ce wai dan ya tabbata a gurin mu'minai cewa abinda Allah ya yi fata kusa ya tabbata. Sai ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min almuslimin, yace farafa al-ishkal min al-ishkal, saboda haka sai ya kawar da dukkan wani ishkali da kan ishkali, wato dukkan wani wata yana da wata shakka game da imaninsa, sai Fir'auna ya kawar da ita da wannan kalma. Ya ci gaba da cewa inda yake cewa wa ana min almuslimina khitabun minhu lilhaq ta'ala, yana gaya wa Allah ne cewa yana cikin masu musulmi, yana cikin masu mika wuya, li'ilmihi annahu subhanahu yasma'uhu wa yarahu, dan ya san Allah yana jinsa yana ganinsa. Fa khatabahu alhaq bi lisanil ghaibi, Ibn Arabi yace sai Allah yayi wa Fir'auna magana da harshe na gaibi, yace al'ana azharta ma qad kunta ta'lamuhu, yanzu kuma ka fito da abinda daman ka san shi a ranka, wa qad asaita qablu, a da can ka saba mun, wa kunta min almufsidin, ka zama daga cikin masu barna. Yace yana nufin mabiyansa, masu barna wato mabiyansa atba'ika, wa ma qala lahu ibnu Arabi yace Allah bai gayawa Fir'auna yace masa wa anta min almufsidin ba, bai ce masa wa anta min almufsidin ba, sai yace wa kunta min almufsidin, wannan duk dan ya tabbatar maka da cewa ayar tana nuna Fir'auna mu'mini ne. Sai yace fa hiya kalimatu bushra lahu, wannan kalma ta bishara ce ga Fir'auna, arrafana biha, mu kuma ya sanar da mu wannan kalma, linarjuwa rahmatallahi, linarjuwa rahmatahu, dan bai fatar rahamarsa ma israfina wa iftarina wa ifratina, duk da wuce gona da iri da zamu yi da laifin da zamu yi kada mu yanke kauna daga rahamar Allah. Da Fir'auna shi ma ya same ta, yace sannan Allah yace falyawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya, yace a yau zamu tseren da kai da jikinka dan ka zama aya ga waɗanda suke bayanka. Ibn Arabi yace ya'ni litakuna najatu liman ya'ti ba'daka aya, domin tseren da kai da zamu yi wannan ta zama aya ga wanda za su zo bayanka, wato ta zama alama. Idza qala ma qultahu takuna lahu najah mislu ma kanat laka, idan wanda zai zo bayanka shi ba ya faɗi irin abin da ka faɗa sai ya tsira kamar yadda ka tsira. Wa ma fil aya, Ibn Arabi yace a cikin wannan aya babu cewa anna ba'sal akhira la yartafi, yace a cikin ayar ba a ce ba a ɗauke masa azabar lahira ba. Wa anna imanahu la yuqbal, a ayar ba a ce ba a karbi imaninsa ba. Wa inna ma fihi anna ba'sad dunya la yartafi amma nazala bihi, abinda kawai ayat ta nuna azabar duniya ba za a dauke ta ba ga wanda ta sauko masa. Idza amana fi hali nuzulihi, idan yayi imani lokacin da azabar take sauka. Illa qauma yunus alayhi salam, sai mutanen annabi yunus su ne aka yi ba wannan kautar. Fa qawluhu, yace to fadar Allah da yace falyawma nunjika bi badanika, a yau za mu kubutar da kai da jikinka. Bi ma'ana, abinda yake nufi anna al'azaba la yatahaqqaqu illa bi zahirika, azabar da zamu yi maka a zahiri ne kawai zamu yi maka ita, a gangar jikinka kawai zamu yi maka. Wa qad araytu al-khalqa najatahu min al'azabi, Allah yake ce masa na nuna wa halittu cewa na kubutar da Fir'auna daga azaba. Fa kana ibtida'u al-gharqi azaban, don haka farkon nitsewarsa a ruwa azaba ce. فصارت الموت فيه شهادة, da ya mutu a cikin ruwa sai ya zama shahidi. Kaji ma ba wai kawai mumini ba, ya ma mutu shahidi ne, shahidul zarqi. Khalisatan bari'atan, kuma mutuwa ta shahada wacce take mai tsarki kubutacciya. Lam yatakallalha ma'siyah, wacce babu saban Allah a cikinta. Faqubida ala afdali amalin, aka karɓi ransa yana aiki mafi daraja mafi tsada. Wa huwa talaffuzu bil iman, yana tsakiyar fadar kalmar ta imani aka karɓi ransa. Kullu zalika, wai yace duk Allah yayi haka ne. Hatta la yaqnuta ahadun bir rahmatillahi ta'ala, dan kada wani ya tsaya kauna daga samun rahama. Wal a'malu bi khawatimiha, ayyuka kuma ana lura ne da na ƙarshen su ba na farkon su ba. Har dai ta kai yake cewa, yace a cikin ƙarshen kissa din Allah da yace falyawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya, ay alama ala husulin najati, alama ce bisa cewa ka kubuta kai. Fa ghafala aktharun nasi an hadhihi alaya, yace amma da dama daga cikin mutane, yana nufin wai mu sai muka gafala daga wannan aya. Fa qadaw ala almu'min bishaqai, sai suka hukunta wa mu'mini cewa shaqiyi, wa na muminin kenan wai Fir'auna, wai sai muka gafala ba mu tsaya mun lura da ayar ba, sai muka ce wa wannan mumini shaki, ko ba za mu fasa cewa shaki ba. Yadda Allah ce fa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'na, haka nan za a ci gaba da la'anas har gobe, har gobe, har Allah ya tashi al-kiyama. Ibn Arabi yace fa amma qawluhu fa awradahu an-nar, da yace ya shigar da su wuta. فليس فيه انه يدخلها معهم, اي اشك باكي شي ما زي شiga tare da su ba. بل قال جل وعلا, اي abinda ma kawai Allah cewa yayi, adkhulu ala fir'auna ashad al'azab, ku shigar da iyalan fir'auna cikin azaba mafi tsanani. ولم يقل adkhulu fir'auna wa ala, ai kaga bai ce ku shigar da fir'auna da iyalan sa ba. Wa rahmatullahi ta'ala awsau, yace rahmar Allah tana da fadi, tana da yarwa. Min Allah yaqbala imanul mudarr, a ce wai Allah ba zai karbi imanin wanda yake cikin matsuwa ba. Wa ayyu tirarin a'zamu min tirari fir'auna fi hali al-gharq, yace akwai mutumin da ya shiga matsuwa irin matsuwar da fir'auna ya shiga lokacin da ya ga ruwa zai cinye shi, ai ba matsuwar da ta kai tashi. Yace kuma gashi ai Allah ya ce amman yujibul mudarr idza da'ahu yakshifus su, don haka kaga kenan Fir'auna ya zama to wannan magana Ibn Arabi ya maimaita ta a Fususul Hikam da ba sai mun karanta ba kuma kamar yadda Alusi mai ruhul ma'ani tafsirin ruhul ma'ani na Alusi duk da Alusi yana daga cikin masu girmama Ibn Arabi domin shi ma yana da tasawuf yana cikin masu girmama Arabi don dusar da zai kira shi sai ya kira shi da Ash-Shaykhul Akbar qaddasa Allahu ruhahu sai ya yi masa wannan taken da wannan kirarin da wannan addu'ar amma duk da haka shi ma da ya zo wannan wurin fa sai da ya jinjinawa a wuce kai abin ya yi girma ma amma da yana ganin wai a yi masa uzuri ijtihadi ya yi wai manzon Allah ma ya ijtihadi ya saba wa alqur'ani don haka in Ibn Arabi ya ijtihadi ya saba wa alqur'ani kada a matsa masa ya ce wasu sun matsa masa lamba kwarai da gaske wasu ma sun kafarta shi ya ce amma abin bai kai haka kuma shi da kansa yake gaya mana abinda Ibn Arabi bai tsaya kan imanin Fir'auna ba mutanen annabi Nuhu ma gaba daya ya ce sun mutu muminai wanda tufa ne ya cinye Ibn Arabi ya ce duk muminai suka mutu to wannan ya sa Ibn Taymiyyah ya rubuta risala ka ce kun don yi masa raddi akwai wani malami wanda shi kuma ya rubuta littafi wai shi yana goyon bayan Ibn Arabi wai shi ya goyi bayan Ibn Arabi littafin da wani malami al-Fazwini ya yi masa raddi yake cewa in ka ga maganganun kai ka ce maganganun yara ne kanana ya ce misalin wani mutum ne da ba a san shi ba bai da wani matsayi ba a san shi kowa ba wanda ya san shi sai ya je maka kawai sai ya nufi rijiyar zanzan sai ya fi tsari a ciki wai dai ya shahara ce to haka wannan mutumin yake ya zo yana karfafar imanin Fir'auna kamar yana fitsari ne a rijiyar zanzanta to haka nan daga cikin malaman da suka yi Ibn Arabi raddi akwai ainihin al-imam abin nan al-mulla al-qari yana da wata risala da ya rubuta sunanta farra al-aun mimman yadda'i imanin Fir'aun wato duk wani taimako ya guji ya bar mutumin da yake da'awar imanin Fir'auna to Ibn Taymiyyah yana da maganganu wanda jiya mun karanta wasu daga ciki a wajen yin raddi ga wannan maqula wacce take cewa Fir'auna mumini ne kuma duk ga wanda ya san aqida irin ta su Ibn Arabi Ibn al-Farid Ibn Sab'in Afif al-Tilmisani Sadruddin al-Qunawi da sauran waɗannan waɗanda suka tara aqida ta Ahlul Wahda aqidar daga baya wani malami ya zo kasan da yana koyar da mutane ya dilbiyar da mutane da su don tarbiya aka dinga cewa mutum ya zo a bashi tarbiya ga Allah aqidar waɗannan mutane ne wanda duk ya san maganar irin maganganun waɗannan mutane ba zai yi shakkar maganar da Ibn Arabi ya yi ba tuman da yake cewa aqada al-khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma taqaduhu yake cewa mutane ko halittu suna da aqidu daban-daban game da Allah wani ya bauta wa Allah wani ya bauta wa shaitan wani ya bauta wa ruwa wani ya bauta wa gunki wani ya bauta itace kowa da yadda yake fahimtar Allah yace to wa ana taqattu jami'a ma taqaduhu ne duk aqidun su na hada gaba daya su kuma wannan bala'i har ina to mutumin da zai faɗi wannan kaga dan ya girmama Fir'auna ya kare Fir'auna ya kare mutanen annabi Nuhu ya kare waɗanda suka bauta dan maraki yace ba dan maraki suka bauta ba Allah suka bauta kaga ai duk ba za ka yi mamaki ba to abinda zai sa mu tsaya muna bayani saboda akwai waɗanda suna girmama shi har yanzu musamman a cikin malamai da suke da su a nan kasar akwai wanda a rubuce-rubucen su ma za ka ga ana ta kawowa ana hujja da Ibn Arabi tare da cewa ga irin aqidarsa ga irin maganganunsa Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وانا فيفين لك الشيء وانا تعليكي نئبنجي يكي أتكنسا كما دا أبن دا يقبات أفايا فين دا سكوشي فيا فيهود دا مغكرة تانا كسر عن نبي موسى وانا سورة وانا فيفين لك الشيء شيني يكي قاما يدى دي الأمر يكالي cikin bakin cikin iyalan Fir'auna da shi kansa Fir'auna to shine ubangiji yake ta'aliki a faifan karshe yake fadar irin ni'ima da yawa banu isra'ila daga wannan lokacin bayan Allah madaukakin sarki ya halaka makiyan su to ubangiji kuma ya musu ni'ima yace wala qabawa na bani isra'ila mubawwa asidkin kuma hakika mun zaunar da bani isra'il a mazauni na gaskiya warazaqnahum min at-tayyibat kuma mun azurta su daga kayan dadi famaqtalafu wasu saba ba a junansu hatta ja'ahum al-ilm har sai da ilimi ya zo musu inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah lalle ubangijinka shine zai yi hukunci tsakanin su ranar gobe kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abinda suka kasance suna sassabawa juna a kansa Allah yana ba mu labarin ni'ima ta addini da ni'ima ta duniya da yawa banu isra'ila yace ya zaunar da su mubawwa asidikin wato mazauna ta gaskiya mazauna ta gaskiya lokacin da suka fita sun fitati wato sun fita suka shiga sahara suka samu nutsuwa dai yanzu dai Allah ya halaka makiyinsu sannan kuma ya gadar da su abinda fir'auna ya bari da shi da jama'arsa gaba daya kamar yadda Allah cewa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله ما أوك كن سركي يكي تشوى من قادر وأن متاني سوني بنو إسرائيل من قادر وسو متانا دا أكلك لون ناسو أكا بنغنونا مسو تسغنشي من قادر دسو مشارك الأرض قبشن كسا دا يمبچنتا التي باركنا فيها وجه مكسن يا البركة أجكنت وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما سبب كلمة أبنجج كمي كو تتشوى كلمة أبنجج كمكي كو تتشوى زي تيمة كاوى دكا مؤمني سيتتبت أكل بنو إسرائيل سبب رح أقول نسكي مكي كتا كتا مكروشي إلن أبند فرعون يكي وما كانوا يعرش وما كانوا يعرشون da shi da mutanansa da abin da suka kasance suna ginawa duk muka rushe kamar yadda Allah yake cewa fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim wa kadhalika wa awrathnaha bani wa kadhalika wa awrathnaha bani isra'il haka nan muka fitar da su daga cikin aljannatai wa uyunin da ainihin marmaro na ruwa wa kunuzin wa maqamin karim da taskoki na dukiya da suka bari da ainihin matsayi wanda yake mai na karamci muka gadar da wannan ga banu isra'il a wata ayar wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha qauman akharin muka fitar da su daga cikin gonakin su da idan marmaro na ruwa wanda yake gudana a ƙarƙashin gidaddajinsu muka gadar da su wasu mutane daban wanda su ne ainihin banu isra'il haka ubangiji ya yi musu haka annabi musa alayhi salam ya fita tare da su daga garin masar suka nufi garin sham wato ƙasar sham inda ubangiji ya umarce su je su shiga baitul maqdis وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين لو كتشند النبي موسى يتشي ومتاننسا كشقاء الأرض المقدسة كسا وشتكي من ذلكي يتشي بيت المقدس كشقاء شم وبنجي يارو متاموك حكا كدك ذوي بايا هنا ما سؤينهم كوما واد بايا ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين فزمكم قوما كنا خسارون to a wannan lokaci da suka tsaya suna jayayya da annabi Musa alaihi salam su ba za su iya shiga ba saboda akwai amalikawa a ciki akwai wasu manyan mutane masu tsawo da fadin kirji su ba za su iya zuwa su yaki da su ba inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha wa in yakhruju minha fa inna dakhilun ba za mu fita ba sai sun fita bayan cewa Allah ya suje su yake su to ya za a yi ku ce ba za ku shiga ba sai sun fita maganar yakin kaga kenan ba za ku yi ba sannan kuma mutane ya za su fita daga kasar su haka kawai mutane suna cikin kasar su sai su fita dan ku shiga to to shine annabi Musa alaihi salam a wannan lokaci bayan ya ga kangarewa su ya roki Allah cewa ya raba tsakaninsa da mutanen da suke fasikai Allah madaukakin sarki ya haramta musu shiga kasar kuma qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala tasal al qawm al fasiqin Allah ya ce ya haramta musu shiga baitul maqdis shekara 40 don haka suka shekara 40 suna yawo a cikin sahara a cikin ti a wannan tsawon shekara 40 din ne annabi Musa ya rasu a wannan lokacin ne annabi Harun shi ma ya rasu sai ya kasance sai annabi Yusha wanda shi da ya yi jagorancin suka je suka shiga ainihin baitul maqdis wanda suka kama baitul maqdis ta zama a hannunsu wanda yanki ne na Sham duk yanki Sham har yanzu yanki ne wanda yake da albarka yana da albarkar ƴaƴan itatuwa ga ruwa mai kyau wato ƴaƴan itatuwan da ake samu daga yankin Sham har yanzu ya fi daɗi wanda ake samu daga Syria da Lebanon da Palestine wanda shi ne yankin Sham ɗin da Jordan shi ne yankin Sham a da to wannan yanki ne mai albarka kamar yadda Allah yake cewa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu wato kasar da muka yi albarka a gefanta ita ce kasar Sham to Allah madaukakin sarki ya ba su dama suka shiga wannan kasa tare da annabi Yusha ibn Nun bayan sun shiga sun yi zaura wani lokaci da suka ci gaba da kangarewa Allah Ubangiji ya turo ɗaya daga cikin sarakuna na Rumawa wanda shi ne Buktanassar ya karkashe Yahudawa kisan kiyashi irin kisan da ake faɗa Hitler ya yi musu irin wannan kisan ya yi musu shi kuma a lokacinsa Buktanassar ya yi kace-kace da su daga baya kuma dai ainihin suka samu dawowa suka karɓi ƙasar daga nan kuma suka ci gaba da kangarewa Allah kuma ya kuma turo wasu sarakunan Yunan su ma suka zo suka yaƙe su kamar yadda Allah ya ce fa in uttub udna duk sanda kuka koma ga kangarewa kuma za mu turo wanda zai maganu aka turo wani sarakuna daga cikin sarakunan Yunan wanda suka kwace ƙasar suka ci gaba da mulkinsu kuma suka dinga nuna musu mulki na kama kar Yahudawa suka zama wato baki ɗan tsirari a ƙasar abin nan har lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Isa alaihi salam maimakon da Allah ya aiko annabi Isa alaihi salam su karɓi da'awar annabi Isa su taimaka masa sai ya kasance sun haɗa baki da sarakunan Yunan sarakunan Greece suna zuwa suna kai gulman annabi Isa alaihi salam cewa yana ɓata talakawa yana koyar da su wani addinin da ya sabawa addinin su mutanen Yunan lokacin mutanen Yunan gumaka suke bautawa kaga Yahudawa ba su suke da addini samawi amma maimakon su taimakawa annabi Isa alaihi salam ya isar da saƙo su ma su samu daula duk da daula a hannunsu take aka kwace a'a sai suka zunga zuwa suna sarar annabi Isa a gurin ainihin sarakunan Yunan sarakunan Greece har ta kai su wannan sarakuna sun tasarwa annabi Isa za su kashe shi a lokacin da Allah madaukakin sarki ya jefa kamanceceniyarsa a cikin ɗaya daga cikin almajiransa suka kashe shi suna zaton sun kashe annabi Isa alaihi salam Allah yana cewa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ الله مدعوككين سركي يسيني كومي جيجيني أين هنت التردع النبي Annabi Isa ya sanya kamancece shi yasa cikin wani almajirinsa suka kama shi suna tsammanin sun kashe Annabi Isa ashe ba shi suka kashe ba Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi zuwa gare shi to haka nan suka ci gaba da zama a wannan yanayi har bayan shekara wajen 300 lokacin da wani sarki daga cikin sarakunan Yunan cikin sarakunan su mutanen Greece ya karbi addinin Kiristanci shine Constantine da ya karɓi addinin kiristanci wasu sun ce ya shiga addinin kiristanci ne don ya lalata kiristancin a lokacin ya tara malaman kiristoci ainihin aka zo aka ɓata addinin kiristancin aka sanya masa bid'o'i masu yawa a ciki ya zama da an caccanza attaura da injila gaba ɗaya suka caccanza littafin da annabi Isa alaihi salam ya zo da shi suka kawo ainihin dokoki sababbi irin wanda suka dace da abin da shi yake bukata, shi kuma ya gina musu guraren ibada daban-daban. To haka dan suka ci gaba da zama a nan har lokacin da ainihin Allah madaukakin sarki ya so wannan gari zai fita daga hannun su waɗannan ya koma hannun ainihin musulmi a zamanin Sayyidina Umar. A zamanin Sayyidina Umar a shekara ta 16 bayan hijira, daga cikin futuhat da Sayyidina Umar yayi, ya tura ainihin Abu Ubaida ibn al-Jarrah tare da wasu daga cikin dakaran mayakansa irin su Khalid ibn al-Walid da sauransu, aka je aka yaki irin su Amr ibn al-As, aka cinye wannan gari, aka kwato Baitul Maqdis, kuma sun sallama Baitul Maqdis ne ba tare da yaki ba, wato ba su iya tsayawa sun jirkaki runduna ta musulmi ba a wannan lokaci. La iyaka da suka ga abin ya fi karfin su suka ci to a yi sulhu. Sayyidina Umar shi da kansa ba ya zo aka yi sulhu a wannan lokaci, Baitul Maqdis ta koma hannun musulmi, wanda har yanzu a yanzu take karkashin mulkin ainihin su abin nan Banu Isra'ila, wanda duk yawan musulmi har a yanzu a doron ƙasa sun kasa yadda za su cimma su kamma wannan mutane waɗanda suke ƴan tsirani. Duk a Yahudan da suke cikin Isra'ila gaba ɗaya ba su ci miliyan uku ba, ta kai har wani malami yake cewa da musulmin duniya kowa zai yabo wato cikin cokali da ruwa ya zo ya zuba Isra'ila, to Isra'ila ruwan zai cinye ta saboda yawan mu. To amma gashi nan sama da shekara hamsin na wajen shekara 60 dan ko yakin da aka yi na 1948 daga shekara 60 kenan, Yahudawa sun gagara suna ta kashe musulmi suna ta yin abin da suka ga dama. To Allah madaukakin sarki yake gaya wa Banu Isra'ila yace ya zaunar da su mazauni na gaskiya, ya azurta su min at-tayyibati daga kayan dadi iri-iri tun a lokacin da suke cikin te, ba a wannan lokaci bane Allah ya dinga saukar musu da al-mannu was-salwa, wanda kan garewarsu suka yi ta cewa su sun gaji da abincin nan da Allah yake kawo musu, kabakin nan ƴan tattabaru din nan su sun gaji da su harka ta dan adam, wato dan adam ba wanda ya kai shi butulci, suka ce su wannan ƴan tattabaru da zuman nan da darban nan da ake saukar musu fa ta ishe su, su yanzu suna son a roƙi Allah ya ba su kankana da albasa da duba da tafarnuwa da kaduba da Allah. To shi ne Allah madaukakin sarki yace fa makhtalafu, ba su sassaba ba hatta ja'ahumul ilm, har lokaci har sai da ilimi ya zo musu. Malamai suka ce